za mu tashi suratul mujadalati suratul mujadala idan ba ku manta ba bara mun karanta sa suratul hadidi to bana za tashi suratul mujadala bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المجادلة مدنية وعيد وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين غوديا تتبت الله وبنجي بما توكشين سركي إلى دامنشي ستبت النبي ممن ضمه shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbansa da wanda suka bi hanyar da yabi da kyautatawa har tashin kiyama muna daɗa sabantawa da jaddada godiyar mu wa Allah da ya sake dawowa da mu wannan lokaci mai tarin albarka lokacin azumi na Ramadan irin wannan lokuta sau da yawa ya kamata su kara wa duk mai hankali tsoron Allah kaman jiya aka rufe tafsiri a wannan gida amma gashi kaman kifta ido da budewa wai har shekara ta zabiyo ga Ramadan ya sake juyowa kwanaki da muka yi tsakanin rufe wancan tafsiri zuwa wannan budewa namu su riga sun wuce mana kenan abinda ba mu yi ba to shikenan mun riga mun yi asaran wayannan kwanaki ba za su sake dawowa gare mu ba har tashin kiyama sannan a cikin kwanakinmu na duniya an ɗibi waɗannan kwanakin sun tafi kenan don haka irin waɗannan abubuwa ya kamata su ƙara wa mutum tsoron Allah yadda shekara ke gudu da yadda wata ke gudu da yadda sati ke gudu da yadda kwanaki suke gudu da yadda awa ko kuma minti ko seconds ke gudu nan da nan sai ka ji an ce maka cewa shekara ta zagayo ko kuma wata ya zo ƙarshe ko in an yi juma'a yanzu ba da tsaya suke ga har juma'a ta sake zagayowa to kwanakin mu ne suke karewa duk kwanakin da suka tafi sun tafi kenan ba za a sake dawo mana da su ba a cikin kwanakin da za mu yi wa'annan da suka wuce sun wuce kenan abinda ba ka yi ba da ya kamata ka yi ba kai ba sai asara kuma ku duba ku ga yadda ba a daɗewa a duniya da yadda kwanakin suke gudu duk irin wa'annan ya kamata su ƙara mana tsoron Allah Allah ya shigar da mu lokaci mai daraja mai albarka watan azumi na Ramadan wannan wata ne mai girma wata ne mai daraja domin a cikinsa aka saukar da alqur'ani wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana alqur'ani ya fara saukawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah ya faɗa bismillahir rahmanir rahim shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an wata ramadan shine wanda a cikinsa aka saukar wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani ubangiji yayi wa watan kirari ya ce qur'anin nan da ya sauka a cikin wannan wata kuma ga shi qur'ani hudan lin nas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahr falyasumhu qur'anin da ya zama shari'a ne ga mutane sannan hujjoji ne kuma ubangiji yake cewa qur'anin da yazo yake rubuta ƙarya da gaskiya dan haka duk wanda ya halarci wannan wata to ya azinci wata wannan wata da muke ciki ana so a azince shi gaba ɗayan sa sannan akan gane farkon shigan sa ne da ganin jaririn wata koda ya gama wata da ya gabata na Sha'ban yana 29 idan ko ba a gani ba sai zamana Sha'ban ya cika 30 automatically to babu Sha'ban 31 idan an yi Sha'ban 30 to ɗaya ga wata na Ramadana wato ɗaya ga watan da ke gaba ya zama Ramadana sai a tashi da azumi kuma magana yana cewa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ku yi azumi yayin da kuka ga jaririn watan Ramadana sannan ku sha yayin da kuka ga jaririn wata na Shawwal idan kuma ya zama na Sha'ban ya cika 30 ba ku ga wata ba kamar yadda na faɗa wa shi gari sai a tashi da azumi akan so al'umma lokacin da Sha'ban ya kai 28 ga tara al'umma su taru su fara shirye-shirye na shirin ganin watan Ramadana sannan ba a ce sai ka gani ka ɗauka ba idan an ce an gani idan wanda ya faɗa ya gani ɗin nan mutum ne wanda yake amincacce ba a tuhumarsa da ƙarya ko mutum ɗaya ne idan ya ce ya gani in duk al'umman Najeriya nan ba su gani ba mutum ɗaya in ya gani ya wajaba duk a tashi da azumi gaba ɗaya domin Abdullahi ɗan Sayyidina Umaru an yi lokacin da wata shekara shi kaɗai ya ga watan Ramadana a Madina dogarin Madina ba wanda ya gani da ƙauyuka ba a gani ba shi ya zo ya ce wa manzon Allah watan da ba a gani nan ba na gan shi manzon Allah ya ce ka gan shi da gaske ce wallahi na gan shi ya Rasulullahi watan Ramadana annabi ya ce to Bilal ya ishe la a tashi da azumi da haka ashe ko mutum guda ne in an shaide shi mai gaskiya ne ba mutumin da yake ana tuhumar sa da rashin gaskiya ba ne ce ya ga wata na Ramadana wajibi ne al'umma su tashi da azumi amma idan mutumin da ake tuhumar sa ne da wasu abubuwa hakan nan to sai an rantsar da shi sai ya zo ya rantsuwa a bashi Qur'ani ya rantsuwa ya ce wallahi sallahi billahi allazi la ilaha illa huwa na ganshi in ya faɗa sai a tashi da azumi kuma jama'a wannan wata wata ne mai girma wata ne mai daraja sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan yi wata 6 suna tanadin Ramadana ma'ana sukan dauki wata 6 suna addu'a Allah ya riskar da su watan azumin Ramadana saboda muhimmancin sane azumi wato watan Ramadana din sukan yi wata 6 suna roƙon Allah ya sa su riski watan su azumci watan su yi ibadu saboda sanin abinda ake samu a cikin sa na falala sannan bayan Ramadana ya fita idan shiga Shawwal sukan yi wata 6 suna roƙon Allah Allah ya zamana ya amshi ibadu da suka yi a cikin Ramadana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da al'umma sun san falala da daraja na Ramadana da sun yi burin duk shekara a cikin Ramadana ne saboda darajar da suke cikin Ramadana kuma ya zo cikin hadisi sahihi wannan wata in ya kama a zamanin mahaifin Allah Jibrilu kowane dare cikin darare yakan zo su yi tilawal Qur'ani tare da Annabi Muhammadu to don haka a cikin watan abinda ake so a yawaita karatun Al-Qur'ani musamman da rana sannan kuma da daddare mutum ya tashi ya yawaita nafilfili a cikin wannan wata ana so mutum ya yawaita alkhairi ka yawaita alkhairi musamman yanayin da muke ciki mu yanzu na kuncin rayuwa wanda Allah Ubangiji ya buɗa musu suna da ɗan abun hannu su faɗaɗa alkhairi a cikin wannan wata Ummul Mu'minin Aisha take cewa daga ranar Sha'ban ya kama har zuwa Ramadana babu watannin da Annabi yake yawan yin alkhairi kamar waɗannan watanni guda biyu dan haka ana faɗaitar da mu yawan alkhairi a ciki kamar yadda ake faɗaitar da mu yawan ibada a ciki da daddare kai kama da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ne kama da Annabi Muhammadu cikin dare shine ka tashi cikin dare kai kana tilfili in kana da iyali ka kusanci iyalinka in kana da abinci ka ci abinci da daddare da rana kai kama da mala'ika da yake kawowa ko ya kawo Annabi Muhammadu alqur'ani ya ne kama da mala'ika idan kana so ka kai kama da shi ya zamana da rana karka ci karka sha sai ne sai yawan ibada tasbihi wa Allah ko kuma kai ta hailala aikin mala'iku kenan su dama ba ci ba sha ba kusantan iyali to da rana an hana ka an haramta maka kusantan iyali ko ci ko sha to ashe kai kama da malaika kenan amma idan kana so kamannin naka da malaika yake kafi ka sifantu da sifar malaika din mana kai yawaita tasbihi kai yawaita tahallili da tahmidi da rana sannan da dare kai kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai yawaita nafil fili cikin dare haka ake so ayi a cikin wannan wata mai girma wata na ramadana wannan wata abinda yasa ubangiji ya ba mu shi kuma a ciki Allah ya kebantar da dare guda idan mutum yayin ibada cikin wannan dare zai zama na za a ba shi ladan kaman ya bauta wa Allah shekara 80 zuwa 80 da wani abu wato daren Lailatul Qadr wadanda suka zo kafin mu al'ummatai yadda suke gaba gare mu Allah ya ba su tsawon rayuwa akwai wadanda za ku ji an ce sun shekara 100 kaza wani har shekara 2000 yana iya yi a da banda yanzu to idan akwai mutanen kirki a al'ummatai yadda idan mutumin kirki a ce akalla ya shekara 500 ma yana ibada wa Allah to sannan mu din nan kuma mun fifice al'ummatai yadda suka zo kafin mu to ta yaya za mu samu irin abin da suka samu na yawan ibada din nan yawan falala da ladar da za su samu na ibadar da suka yi tsawon shekarun da suka yi a duniya to sai aka ba mu wani lokaci da yake ayyu wato ramadana a ciki har akwai dare guda wanda idan ka bauta wa Allah kaman ka shekara 80 a baka ma ladan kai ibada shekara 80 yanda sai idan ka samu ramadana alal aqalli sau 10 ka samu shekaru 80 sau 10 kana azumin watan ramadana misali a ciki ka samu daren Lailatul Qadri misali sau 10 kai ibada ka dace sau 10 saboda ka samu shekara dari ku shekara 80 sau kusan 10 kenan a dai ka samu 20 sai ka fi mal ummatai da suka zo da kafin mu wanda suka samu tsawon rayuwa wanda ya zama na in mutanen in ka in ma ya zama na ana nufin ka fi mutanen kirkin da suka zo a wancan lokaci suka zo suka yi ta ibada wa Allah shi yasa aka ba mu ramadana aka ba mu Lailatul Qadr a cikin sa don haka jama'a mu dage mu yi ta ibadu a cikin wannan wata Allah ya sa yanda mun ga farkon sa lafiya mun ga karshen sa lafiya abinda Allah yake badawa Allah ya ba mu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa farkon watan rahama ne tsakiyan sa gafara karshen watan yantarwa ne daga wuta zuwa aljanna wannan shekara idan ba ku manta ba mun karasa suratul hadidi a wannan shekara suratul hadidi mun kai karshen ta ranar da muka yi addu'a khatma wannan shekara gashi zamu shiga suratul mujadala suratul mujadala din nan wato mun mamaki jama'a duk wanda yazo tafsirin nan ina masa murna kun ga suran nan da zamu saki bana duk qur'ani babu sura irin ta ita kadai ce da ta kunshi wasu abubuwan da duk surorin qur'ani ba su da abin da take da shi kun san menene ita ce sura wacce a riwayar warshi tana da ayoyi 22 a riwayar hafsu tana da ayoyi 23 amma kowace aya a cikin ta akwai sunan Allah Allahu Allahu akwai aya guda wanda yake da Allahu Allahu har guda hudu amma ku ji abu mamaki idan kuka koma baya ku dauko suratul qamari tana da ayoyi 55 duk suran ba sunan Allah Allahu idan ka dauko ar-rahman suratul rahman ya da wajalla ayoyi 77 a warshi duk suran kabba sunan Allah Allahu babu idan ka dauki suratul waqi'ati mai aya 99 duk suran ba sunan Allah Allahu saboda suratul qamari ba za ka samu Allahu a ciki ba haka suratul rahman ba za ka samu sunan Allah Allahu babu haka idan ka zo cikin suratul waqi'ati ba za ka ga sunan Allah Allahu ba amma sai ya zama na wannan sura mai ayoyi 21 a riwayar warsh ayoyi 22 a riwayar hafsu kowace aya akwai sunan Allah Allahu a ciki dan haka suran tana dauke da wasu sirrori in ji malamai Allah ya ba mu irin sirrin da yake cikin sura saboda alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bismillahir rahmanir rahim suratul mujadala wannan sura da zamu shiga ita ce ake ce mata suratul mujadala madaniyatun mandan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana madina ta sauka wahaya ita wannan sura 22 aya tana da ayoyi 22 a riwaya na Imam Hafs amma a warish ya ce ayoyin ta 21 tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim qad sami'a allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha to ga sura mai ayoyi 21 ko da 2 shin kalmomin suran nawa ne sai mazana suke cewa akwai kalma 1792 akwai harakofi a cikin suran 473 to sura kuma tana da ayoyi kamar yadda na faɗa aya 21 warish 22 haf tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim qad sami'a allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha allah yana cewa hakika ubangiji ya ji fadin matan nan wacce take jayayya da kai ya rasulullah game da al'amarin mijinta wannan sura musabbadu saukanta akwai wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana kiransa Ausu ibn Thabit yana da matarsa sunan matar ana kiranta Khawlatu bintu Sa'labah ko da yake wasu sun ce ana kiranta Khuwailatu na karanta ne tafsirul khadim ya ce sunanta ma Jamilatu amma dai magana mafi rinjaye shi Ausu ibn Thabit matar ta sa sunanta Khawla Khawlatu sunan babanta Sa'laba abinda ya faru sanadiyan saukan wannan sura nake so in gaya mana shi Ausu ibn Thabit dan uwan Ubadah ibn Thabit ne ina ga na taba ta'arifi na Ubadah ibn Thabit shine wanda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kaddara rayuwarsa yayin wafati wanda sahabbai lansaru mutanen Madina suka je suka taru a gidansa suna so su nada shi shine khalifan manzon Allah to shi wanda aka saukar da suran nan akan sha'anin sa shi da matarsa Ausu dan uwansa ne dan uwan Ubadah ibn Thabit ne wato akwai wata mace ana kiranta Khawlatu kamar yadda na faɗa wata rana tana sallah sai mijinta Aus ibn Thabit sai ji kura mata ido to kuma tana da kyan sifa kiciyawar mace ce da kyan sura da ta gama sallar tana dan addu'o inda sai mijin ya kamo ta yana so zai je ya sadu da ita sai ta ki to kuma dama shi mutum ne wanda yake da wani irin yanayi na mutum ne wanda yake mai saurin fushi haka da ta ki din nan sai ya husata sai ya ce mata anti alayya ka zahari ummi sai ya ce tunda nan ne yake kika ki to na haramta kai na haramta wa kai na ke ke din nan na mai da ke kaman bayar uwata wannan kalma na anti alayya ka zahari ummi zihari din nan kalma ce da a zamanin da sukan yi amfani da shi su larabawa a matsayin kalma na shika idan mutum ya ce wa matarsa ke din nan na mai da bayan ki kaman bayan uwata yana nufin ya sake ta kenan ma'ana yanda ba zai ji daɗi da bayan uwarsa ba haka ba zai ji daɗi da bayan ta ba saboda haka shi Aus ibn Thabit da ya nemi ya sadu da matarsa Khawlatu take sai ya husata sai ya ce mata cewa to tunda nan ne ki kika ki to na haramta wa kaina ki na mai da ki wato ke kin zama bayan ki kaman bayan uwata na gaya muku kalma ne na shika zamanin jahiliya kafin musulunci kamar yadda addu'a akwai wani shika ana kiransa ila'i idan mutum yayi wa matarsa ila'i to nan mata haramta masa sai a bashi notice sai an yi wata hudu ciki a wata hudu za a bashi notice wato ba zai je sare da ita ba akwai abin da aka tsora masa kafarar da zai idan kuma bai yi ba wata hudu idan wata hudu ta shika to shikenan ya zama shika shi ma ila'i to haka shi ma zihari dan haka shi dai Ausu yace wa matarsa cewa na mai da bayan ki kaman bayar uwata anti alayya ka zahari ummi to shi kenan ko sai suka ci gaba da rayuwa haka to kun san mutum yana tare da matarsa wani lokaci kuma sai yaje yana sha'awarta to sai yaje yana so ya sadu da ita sai ta ki yayyayi ta ki sai ta ki sai masa ai ka sake ni yawa ai kai kace bayan na kaman bayan uwarka saboda haka har a cikin maganganunta take cewa sai ta yi dabara irin yanda mata masu ƙarfi a jikinsu suke fin ƙarfin mazajensu in tsofaffi ne mazajen nasu dan haka ƙarshe dai sai ta je ta kai kara wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ta ga yayi nadamar abin da ya fada da sai ta koka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ai babu abin da nake ga game da abin da ya fada face yana nufin ya sake ki ne sai ita wannan mata Khawlatu take cewa manzo Allah tace ya rasulullahi au su yayi nadaman fada mini wannan kalma da yi kuma ba shi ka yake nufi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni dai abin da nake gani ya sake ki babu aure a tsakani ya riga ya sake ki saboda haka sai ta zauna tana jiyayya da manzo Allah tana cewa ya rasulullahi addinin ka ba addini irin na mutanen da bane a zamanin da ne ake amfani da wannan kalma kai ku Allah ya kawo ka da sabuwar shari'a sai manzo Allah yake cewa ni dai ina ganin ke dinnan kin haramta masa sai ta zauna dai annabi ya fada ita ta fada to shine aka saukar da wannan sura kad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha ya rasulullahi hakika ubangiji ya ji fadin matan nan wacce take fada ka fada game da sha'anin mijinta wanda yayi mata zihari domin lokacin nan da taje ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi inna zawji aus tazawwajani wa ana shabatun ghaniyatun zatu malin wa alin ya rasulullahi mijina aus ya aure ni lokacin ina budurwa ina da abun hannuna yar dangi ce ni sannan kuma kowa ya san ina da kyakkyawan sura sannan ya rasulullahi aus bai tashi zai mini zihari ba sai da ya ga na wato na girma shekaruna sun fara tafiya sannan yayi mahaifata ta zubar masa da ƴaƴayen da yayi ta haihuwa sai ta kai ku tana ta irin wannan kalmomi dai dan ta canza ko Annabi sallallahu alaihi wasallam zai kawo wani hukunci duk abin da ta faɗa sai Annabi ya ce mata kin dai haramta masa sai ya ce take cewa wallazi anzala alkitaba ma dhakara talaq na rantsi da Allah da ya sauke yake saukar maka da alqur'ani wallahi bai ce ya take ne ba sai Annabi ya ce ni ina ganin kin haramta masa a ciki ya take cewa ya rasulullahi shine fa baban ƴaƴana sannan na fi son sa fiye da kowa shine mijina sai Annabi ya ce ya fa haramta miki kin haramta masa babu aure a tsakanin ku to sai ta daga kanta sama tana cewa fa qalat sai tana cewa ashku ila allahi faqati wa wahdati qad talat lahu suhbati tana cewa to ina kai kara ko kuka na wajen Allah sannan tsawon zamani da shi na rayu sannan kuma duk ƴaƴan da na haifa kamar yadda na faɗa da shi na haifa duk abin da ta faɗa da Annabi yana jin ta yana cewa to ba wani sabon hukunci na haka sai ki haƙuri to da ta ɗaga kanta sama tana cewa Allahumma ashku ilaik ya Allah ina kai kukan halin da nake ciki wajenka to shine sai aka saukar da wannan sura karshen ne Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah an ce ummul mu'minina Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa sai Allah da iko yake lokacin da Khawlatu ta zo ta same ni ta ce mata izini ta ga manzon Allah da ta je tana gana da manzon Allah ni dai na ji suna kuskus na dan jin kadan kuma ba na jin me suke fada amma sai ga shi wai Allah har ya ji abin da suke take kokawa Annabi sallallahu alaihi wasallama har Allah ya saukar da ayoyi kamar yadda zamu karanta a nan gaba shine Aisha take cewa alhamdulillahi allazi wasi'a sam'uhul aswat godiya ta tabbata ga Allah ubangiji wanda jinsa yayyalwashi dukkan saututtuka gaba daya ga Aisha tana kusa kusa bata ji mai matar take kokawa ma'aikin Allah ba amma Allah ta'ala har ya ji har ya sauko da ayoyi Allah yake cewa qatana Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah ya rasulullahi ubangiji ya ji maganan matan nan da take jayayya da kai game da mijinta wanda yayi mata zihari wato mijinta wanda yace mata anti alayya ka zahari ummi wato tashbihu ma halala lahu bi mahrami abinda ake nufi da anti alayya ka zahari ummi abu ne wanda yake halal gare ka sai ka kamanta abinda ya zama na haramun gare ka kamar yadda shi mijin nata na faɗa muku yake cewa dan yayi fushi cewa wai bayan ta kaman bayan uwarsa dan haka yana nufin ba zai saki jin daɗi ya kwanta tare da ita ba ubangiji yake cewa ubangiji ya ji fadin matan nan da take jayayya da kai game da mijinta wa tashtaki ila Allah sannan tana kokawa tana kai kukan damuwarta zuwa ga Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala wallahu yasma'u tahawurakuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala yasma'u yana jin tahawurakuma maganganunku ya Rasulullah wato Allah yana jin lokacin da take kokawa annabi annabi yana cewa ai shikenan kin haramta masa sannan ta kawo wani hambari sai annabi ce ni dai ina ganin kin haramta masa domin ni babu wani sabon hukunci da Allah ya saukar mini wannan maganganu ubangiji yana ji wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir ubangiji subhanahu wa ta'ala mai ji ne ga fududuwan bayi basirun ubangiji yana ganin abinda bayi suke aikatawa alladina zaharuna minkum min nisa'in ubangiji sai ya saukar da hukunci Allah ta'ala yake cewa a cikin ku waɗannan da suke zihari wa matansu alladina yadhharuna minkum min nisa'in waɗanda suke zihari daga cikin ku wa matansu menene zihari na faɗa muku abinda yake nufi da zihari shine mutum matarsa ya kamanta ta da mahaifiyarsa dan ya haramta wa kansa wannan mata tata shine ma'anar zihari shine tashbihu ma halala lahu bi mahrami wadannan da suke kamanta matansu suke yi wa matansu zihari daga cikin ku inji Allah Ubangiji su ce wai matansu su kamanta su da iyayensu mata Ubangiji yake cewa ma hunna ummahatuhum ai matan nasu ba iyayensu bane kai dai kai wannan mammunan magana suka fada in ummahatuhum iyayensu lalle ba su kasance ba illa lai waladnahum sai dai iyayensu waɗanda su ne suka haife su wato dan mutun ya ce wa matarsa ce kaman uwata ai ba ta zama uwarka ba mahaifiyarka wacce ta haife ka ita ce uwarka sai kuma kaman matan annabi sallallahu alaihi wa sallama su ma iyayen mu'mini ne annabiyu auladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama iyayen mu ne sannan kuma ko da ba matar da ta haife ka ba idan dai ta shayar da kai ka sha nononta to ta zama uwa gare ka in ummahatuhum illa allahi waladnahum wa innahum su ma su faɗin wannan kauli mutum ya dori matarsa dan yana so ya haramta ta gare shi ya haramta wa kansa ya ce mata anti alayya kazari ummi wannan kauli da ake faɗa a da kenan wa innahum ko ku a yanzu ma wasu suke faɗa wa innahum su la yaquluna suna faɗin munkaran min alqawli mammunan magana ne wa duran sannan ƙarya suke faɗi abinda suka faɗa din bai zamo haka ba dan ka ce matarka bayan ki kaman bayar mahaifiyata ko kuma ke na muke kaman uwata kike ai ba ta zama uwarka ba amma dai abinda ka faɗa din Allah ta'ala yace ƙarya kai ko mammunan magana ka faɗa wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa dura wa inna Allah la afuwwun ghafur ubangiji subhanahu wa ta'ala mai gafara ne mai jin kai
والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير
الله تعالى يكي سوى والذين يظهرون من نسائهم وتنم بسك الزهار وما تنسوا in ji Allah Ubangiji malamai suke cewa da ayan nan da aka karanta nan baya kadan da wannan aya ita ayar da muka karanta baya kadan wato kaman tana zance ne wa al'ummar da wahayin ya sauka da dumi-dumi a cikin su su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda abin ya faru da shi aka ce alladhina yadhharuna minkum min nisa'in wato wadanda Qur'ani yake sauka a cikin musamman kaman shi Aus din nan Aus ibn Salit da kuma sahabbai ana hukunci suna magana a kansu wannan aya kuma waɗanda za su biyo baya mu kenan da waɗanda suke kuma za su zo bayan mu har tashin kiyama su an faɗi cewa waɗanda suke cewa matansu su kamanta su da iyayensu ai matan ba su zamo iyayensu ba wannan mummunan magana suke fada ƙarya suke iyayensu kan waɗanda suka haife su sune iyayensu a ga musu to mu ma kuma gashi ana gancan da mu a wannan aya ubangiji yake cewa kuma waɗanda za ku zuba mu kenan wallazina yadhharuna min nisa'ihim waɗannan da suke zihari wa matansu bayan sun yi zihari din nan ma'ana a cikin mu yanzu ko wanda za su zo gaba gare mu nan wanda za su biyo bayan tsaran mu wannan al'umma da muke ciki waɗanda za su zo bayan mu mun kau duk wanda zai dubi matarsa sannan ya ce wa matarsa ke din nan fa bayan ki yanda bazan ji dadi da bayan uwata ba ke ma bazan ji dadi da bayan ki amma yanda bazan kwanta da mahaifiyata in ji dadi da ita ba ke ma bazan kwanta da ke ba waɗanda suke faɗin wannan suke yi wa matansu zihari kenan inji Allah bayan su yi summa ya'uduna lima qalu sannan sai su dawo daga rakiyan abinda suka faɗa to shine ubangiji zai faɗi hukuncin da za a yi idan mutum ya faɗi haka wa matarsa bayan ya faɗa sannan kuma sai ya zo sai ya canza ra'ayi ya canza shawara ba fa shi kenan dan matar tana gidansa sai ya je kuma ya sadu da ita ba a'a sai an yi masa akwai punishment sai an yi punishment din sa tukunna shine ubangiji yake cewa duk wanda ya yi wannan kasassaba ya dubi matarsa ya ce wa matarsa yanda ba zai ji daɗi da bayanta ba ba zai ji daɗi da bayan mahaifiyarsa ba haka ba zai ji daɗi da bayanta ba ya kamanta matarsa da uwarsa wajen jin daɗi sannan daga baya sai ya canza ra'ayi ya ga ta a gidan yana so kuma ya je ya shiga wajenta ubangiji ya ce to ba a yadda ya taɓa ta ba fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa sai ya intar da bawa kafin ya je ya sadu da ita wannan mata tasa wato sai ya intar da wuyar bauta malamin suke cewa shin bawa ko baiwa da ake so a intar din nan ga mutumin da yayi zihari wa matarsa aka ce idan ya canza ra'ayi yana so ya koma wajen matarsa ba zai je ya ci gaba da saduwa da ita ba sai ya intar da bawa ko baiwa ana nufin bawa musulmi ko baiwa musulma malamai suka yi magana biyu wasu suke cewa ko musulmi ko ba musulma ba domin a wannan aya ubangiji bai nuna sai musulmi ake so a yantar ko musulma ba a sabanin wanda ya yi kisan kai bisa kuskure wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin Allah ta'ala yana cewa wanda ya yi kisan kai bisa kuskure zai yantar da wuyan bauta amma mu'mini idan mutum ya yi kisan kai bisa kuskure abinda ake binsa zai yantar da bawa ko baiwa amma sai mu'mini sai musulma amma mutumin da yayi zihari wa matarsa fa zaka yantar da bawa ko baiwa ko musulmi ko ba musulma ba kamar yadda aya anan Allah ta'ala ya faɗa wallazina yazharuna min nisa'in thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa mutumin da yayi zihari wa matarsa sannan ya canza ra'ayi yana so ya koma ya sadu da matar tasa Allah ya ce ba a yadda ya sadu da ita ba kafin ya koma wajen nata fa tahriru raqabatin sai ya intar da wuyan bauta min qabli an yatamassa kafin ya je ya ci gaba da saduwa da ita wannan mata tasa shi wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aus ibn Samit lokacin da matan nan take kokawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta faɗa annabi ya faɗa kuma inda Allah ya ce qarsami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha in ta kawo wannan hanzari annabi ya ce to ni dai ina ganin fa ya riga ya kin haramta masa ta ce ya Rasulullah addinin ka ba irin na da bane wannan tsohon hukunci ne irin na jahiliya annabi ya ce to ni ba kai mini wani sabon hukunci ba to ana haka ta faɗa annabi ya faɗa sai yanayin annabi ya canza Aisha sai ta ga annabi ya canza dama shi ma'aikin Allah a lokacin da ake saukar masa da wahayi sahabbai suna gane wahayi na sauka gare shi a yanayin canzawan surar jikinsa idan lokacin da ake muku-mukun sanyi ne sai a ga yana fitar da zufa sai a ga yanayinsa yana canzawa to lokacin nan da suke ta faɗa annabi ya faɗa Aisha sai ta hango annabi yanayin nasa ya fara canzawa ma'ana wahayi ya fara zuwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Aisha ta zo ta samu ita khawlatu
tace bai wa Allah ki shiru ki shiru ki kyale shi sako yana zuwa masa daga wajen Allah to shine aka saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan hukunci hukunci da ake karanta mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa ita khawlatu yace cewa to gashi ga hukunci da Allah ya saukar ba zai je ya sadu da ke ba shi midin naci ausu sai ya yantar da bawa ko baiwa sai mata ta tafiya rufe la ko bawa ɗaya bai da shi ko baiwa ɗaya bai da shi bai da komai dama ni ne mai arzikin kuma duk ya cinye kuɗina to kuma sai hukunci na gaba da za mu karanta a nan gaba dama an yi maganan yantar da wuyan bauta sannan aka zo aka yi maganan azumi wata biyu a jere sannan aka zo aka yi maganan ciyar da miskinai guda 60 lokacin da aka saukar da wannan ayoyi annabi ya ce yana da bawa ko baiwa ubangiji ya ce ya je ya yantar da bawa din ko baiwan shi yanzu zai bai da kowa ya rasulullahi fatarihu gagamatin min qabli an yatamassa dalikum tu'aduna bihi ubangiji ya ce wannan gargadi wa'azi ne ubangiji yake yi muku da shi wallahu bima ta'maluna khabir ubangiji masani ne da abin da kuke aikatawa
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم
فبنجد سبحانه وتعالى ينأتي ومتمن دا يدهاري وما تسا to ba zai koma ya je ya sadu da matan nan nasa ba hukuncin da ubangiji ya hukunta shi ne sai ya yantar da bawa ko baiwa kafin ya je ya sadu da ita ubangiji ya ce wa'azi yake kuma Allah yana ganin abinda kowa yake aikatawa to lokacin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa khawlatu wannan hukunci tace ya rasulullahi zai da bawa shi ausu midina ko baiwa to kuma sai ga hukunci na biyu kamar ne ji wanda kuma bai samu bawa da zai yantar ko baiwa ba fa sai ubangiji subhanahu wataala yake cewa fa siyamu shahrayni mutatabi'aini min qabli an yatamassa mutum zai yi azumi kafaran shine yi azumi wata biyu a jere kafin ya je ya ci gaba da saduwa da iyalin nasa sai matar ita kaula take cewa manzo Allah ya rasulullahi wallahi ba zai iya ba a wani riwaya an ce sai da ma manzo Allah ya aika a kira shi aka kira shi aka kira ta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kaga auku maganganun nan da kai ga hukuncin da Allah ya saukar ya ce ka yantar da bawa ko baiwa wuyan bauta sai ce ai ban da wuyan nan na ban da wani wuya da na mallaka sai aka karanta masa wannan aya na biyu fa wallahi mai zuwa shi mu shahrayni mutatabi'aini min qawli an yatamassa idan mutum bai da bawa ko baiwa da zai yantar in yayi mutum zihari ya yi azumin wata biyu a jere kafin ya koma ya ci gaba da saduwa da iyalin nasa sai ya ce ya rasulullah ainihin ban ci abinci sau uku a rana ba ido na rufewa yake ba na gani to sai aka saukar da aya kuma ayar dai a cikin ta fa man lam yastati fa idamu 60 miskinan idan mutum bai da bawa da zai yantar ko baiwa sannan ba zai iya azumin wata biyu a jere ba to ga hukunci na uku fa man lam yastati wanda bai da iko ba zai iya ba ma'ana ba zai iya yin azumin nan wata biyu a jere ba fa idamu 60 miskina sai ya ciyar da miskinai guda 60 sai matar ta ce ko mudu ɗaya bai da shi a gidansa ya rasulullahi shi kuma aka ce ausun sai ya ce sai dai za ka taimaka mini ba wai zai Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya ce in ciyar da mutane 60 eh to sai dai kai da zaka bani abin da zan ba su bai zai Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya murmushi aka ce haraka aka ga hakoransa na gaba sun fito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aika a kawo sa'i 15 yace ya shiga cikin gida a kawo sa'i 15 matar ta ce ita ma za ta yi hikimar da za ta samu 15 to kuma shi sa'i idan aka raba shi kowane sa'i ɗaya zai bada mudu biyu don haka zai iya ciyar da miskinai 60 a wani ƙauye wasu malamai suke cewa abin dai da aka ce a ciyar da miskinai 60 hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi sa'i 15 sai malamin suke cewa shin sa'i 15 din nan shine yace yadda miskinan nan 60 gaba daya
to wallahi alam malamai dai na furuwa abinda suke cewa a yanzu idan wannan hukunci ya kama ɗaya daga cikin mu kunji abinda Allah ya faɗa idan mutun yayi wannan kasassaba dan matar ka ta bata maka rai dan ka kore ta daga jikinka sai ni fa bana sha'awarki ni yanda nake ganin mahaifiya ta haka nake ganin ki zihari kenan ka mata to ko da gaba ka san da ra'ayi fa ba za ka je ka kwanta da ita ba sai ka entar da bawa ko baiwa idan baka samu bawa ko baiwa da za ka entar ba kai azumi wata biyu ajere idan kuma ya zama ba za ka iya ba ka ciyar da miskinai 60 to miskinai 60 din nan shine ka ba ka nemi miskinai 60 ka ba su mudu ɗaya ɗaya na abincin da shine mafi rinjaye ake ci a garurukan mu misali ko shinkafa ko masara galiban su aka fi shi sai ka samu mudu 60 kenan ka raba wa miskinai sannan a lokacin nan kafin kai wannan wato ka lokacin da kai wannan ka sassaba kafin fa ka zo kai wannan hukunci da aka hukunta maka idan ka kuskura ka je ka sani da ita kayi laifi misali da ka fara azumin nan kayi azumi 59 sai kawai sha'awar matar ta ta yazo kawai sai ka je ka sani da ita to wannan 59 su rushe sai ka sake komawa daga farko wannan duka ana horon mutane ne ya zamana duk abin da zai fito a bakin kowane mutum ya zamana ya san me zai fito a bakinsa kafin ya jefa ya dangantawa iyalinsa malamai suka yi maganganu da yawa akan maganar zihari jama'a idan mutum ya ce wa matarsa ke din nan ke ina ganin ki kaman mahaifiyata amma ba yana nufin wai ya haramtawa matar ta sa wa kansa bane a'a dan ya girmama ta ne shin wannan ma zihari ne malamai suke cewa ba zihari bane koko ka dubi yanayin jikin matar tata ka ce kin ga farin ki kaman farin mahaifiyata wani ma ba zihari bane sai dai in mutum ya dauko wani gaba daga cikin gabobin matar wanda ake jin dadi da su sai yake dangantawa da irin na mahaifiyarsa to malami suke cewa wannan zihari ne kuma shi Imam Shafi'i abinda yake cewa a lokacin da mutum ya yi zihari wa matarsa kafin ya aikata kafin wannan abin hukuncin da aka ce dole sai ya yi din nan ko ya entar da bawa ko baiwa ko azumin wata biyu jere ko ciyar da miskinai sannan ku sani fa ba wai zaɓi ya ka baka ba ma'ana in akwai bawa ko baiwa dole shi za ka yi sai in babu ne sannan sai ka yi azumi 60 sai in ba za ka iya ba ne sannan sai ka ciyar da miskinai guda nawa guda 60 ba wai an baka zaɓi ne ba cewa akwai bayi ka ce kai ba za ka entar da bawa ko baiwa ba kuma za ka iya yin azumin ka ce kai ba za ka yi ba kawai ce da wani ba zaɓi ya ka baka ba sai in ba bawa ko baiwa sai in ba za ka iya azumi wata biyu a jere ba sannan sai a koma hukunci na uku shine ciyar da miskinai guda 60 to imamu Shafi'i yake cewa a lokacin nan wannan idan ya zama na mutum ya yi haka to matar za ta iya zama da ita gida ɗaya komai za ku iya yi da ita amma ba za ku yi jima'i ba za ku sadu da ita ba amma a wajen shaura daga cikin malamai hadda Imamu Malik sun ce duk wani irin nau'i da za ka ji daɗin matan an haramta maka har sai ka yi wannan hukunci da aka hukunta maka tunda kai ka sassaɓa ka faɗi wannan ƙauli sannan a wajen Imamu Shafi'i akwai maganan da yake faɗa yake cewa idan mutum ya kamanta kanwar matarsa da matarsa misali ya ce wa matarsa cewa ke kaman wance ce sai ya kira wata wacce yake ta haramta masa a lokacin da yake zama da ita wannan matar tasa Imam Shafi'i ya ce wannan ba zihari ba ne domin ai ita kanwar ta haramta masa ne na dan wani lokaci da za ta bayu ita yar ko ta rasu ko shi miji ne sake ta idan kanuwar ba ta da miji ko da saba aure ba ai zai iya aurenta dan haka wannan ba zihari bane amma idan ya kamanta ita matar tasa da kaman ko kanuwar uwarsa ko yarsa ba wai dole sai uwa ba ko da ya ko kanuwa duk wacce dai ta haramta masa automatically ya kamanta ita matar ta zaba ita ta wannan jihari to hukuncin dai na jihari malamai sun yi maganganu da yawa akai haka wanda lokaci kila ba zai ba da dama a yi ta bayanai ba alayi halin dai abinda wannan ayoyi suke koyar da mu jama'a shine idan mutum yana zaune da iyalinsa sai ta bata masa rai to duk abin da zai fito baki a bakinsa da zai jefa iyalin ya zama akwai control kada kai hushi ka haramta wa kanka matar ta hanyar da kai baka san ta haramta maka ba ma'ana ba dole sai ka ce wanti na suke ki ba idan ka ce mata cewa ni ai yanzu ina ganin ki ce din nan ma ka kaman uwa ta ce kawai bayan ki kaman inda bazan kwanta da uwa ta bazan kwanta da ke duk wannan kun ga shika ne wanda yake amma shika ne zihari kafin ka sake dawowa da ita sai ka aiwatar da wannan hukunci da aka tsora maka dole dan haka ana gaya mana dai mutane shine su kula kwarai da gaske a cikin abubuwan da zai fito a bakunan su lokacin da ya zama na suna tare da iyalansu dan sun yi fushi kun san mata su a koda yaushe ba ka raba su da irin wannan abubuwan haka dan fata wa mazaje rai shi ko namiji yana ganin matarsa ce mallakansa ce halaliyarsa ce maharamansa ce ma'ana maharama ba muharrama ba matarsa ce ta halal gare shi sannan ya nemi ta taki to irin wannan sai ga mutun yayi hushi wani lokaci sai mutun ya fitar da maganganu haka ya ta fada to sai mutum ya faɗi maganar da bai sani ba wannan magana na tun fata haramta maka ba za ka sadu da ita ba sai akwai wato akwai hukuncin da shari'a ta aji sai ka cika wannan hukunci kafin ka zo ka shiga ba da kwana da matarka ma'ana ba za ta bar gidanka ba tana gidanka amma ba za ka je ka sadu da ita ba ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ayn min qabli an yatamassa فمن لم يستطع فإدعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وبيذي كتيرا وانا إله كنشي دا الله تعالى يذكر وانا هدي كينا دا الله تعالى يكاو منا وانا وجهنا كنشي زهاري الله يافق آمنني يكاو منني دومين كقرففا قصادا تإيمانك دا الله دا من دان الله صلى الله عليه وسلم وتلك حدود الله wa'annan dokoki da Allah ta'ala ya karanta mana dokoki ne na Allah walil kafirina azabun alim ubangiji ya tana dawa kafirai azaba wanda yake mai radadi
innal ladina yahaduna Allah wa rasulahu kuditu kama kuditul ladina min qablihim wa qaranna ayatin bayyinat والكافرين عذاب مهين
الله يكي سوى إن الذين يهادون الله ورسوله وأنن دسكي إسحاقا وألا دمن دن الله كبتو وبنجد سبحانه وتعالى يارجا يا هل كدسو أولنا فسرعكنا هوكما إن الذين يهادون الله ورسوله وأنن دسكي رب غاري su kibin hanyar Allah hanyar mandan Allah su bi hanyar san zuciyansu kubitu za a kaskastar da su a wulakanta su kama kubitul ladina min qablihim kaman yanda aka aikata aka kaskantar da waɗanda suka zo gaba gare su wa kad anzalna ayatin bayyinat ubangiji ya saukar da ayoyi hakika waɗanda suke bayyananu masu wato bayani akan gaskiyan annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam walil kafirin azabun muhin ubangiji ya tanadawa kafirai azaba wanda yake muhinun mai wulakantarwa to sai malamai suke cewa in kun duba karshen aya da aka ce azabun muhin to shine tunda an ce dama muhin shi yake fassara kubutu din nan wadanda suke sabawa hanyar Allah hanyar manzon Allah to za a wulakanta su to shine karshe sai Allah yake cewa ai dama duk wanda ya saba wa hanyar Allah hanyar manzon Allah ya zama ne ya kafirta ko kafirai Allah yake ya tana da musu azaba na wulakanci azaba mai wulakantarwa wal kafirin azabun muhim
يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد.
الله يكفي سوى يوم يبقوم الله جميعا رانند ذا أحطى وقند سكى صابع والله سكى صابع ومن دم الله سكى ابن حنير الله حنير من دم الله أحطى سدى أذابا أذابا بولاك أنت ربا وقند الله يكفي سوى ذا أولاك أنت سوى koko halaka ta tabbata musu a wani rana ne kan azaba mai wulakantarwan za ta same su shine Allah yake cewa yawmay yab'athuhum Allahu jami'an randa ubangiji zai tada su daga cikin kaburburan su gaba daya idan ya tada su ya tara su a gaban sa fayunabbi'uhum sai ya labarta musu bima amilu abinda suka aikata na sabawa hanyar Allah hanyar mandan Allah a zaman su na duniya asahu Allahu ubangiji ya kiyaye duk ayyukan da suka yi a zaman su na duniya wa nasuhu su ku sun manta ayyukan da suka yi ayyuka masu munin nan a zaman su na duniya sabawa Allah sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu ala kulli shay'in shahid ubangiji mai shaida ne akan komai da komai gaba da shi Allah abin duk da ka aikata zaman ka na duniya sai ka manta amma Allah shi wa kana rabbuka nasiya Allah baya mantuwa idan kiyama ta tsaya ubangiji subhanahu wataala zai tada dukkan halitta daga cikin kaburbura sai ya bawo kowane mutum labarin abin da ya aikata zaman sa na duniya abubuwan duk da ka aikata kai ka manta amma Allah ta'ala yana sanar da abu shi Allah baya mantuwa kai ne ka manta dan haka duk inda ka je ka aikata sako kowane irin sako ne Allah ta'ala yana nan ya tanada abu a ajiye a wajen sa shi yasa Allah ta'ala yake ba mu labari idan kiyama ta tsaya ubangiji zai sa kawo littattafai da mutane suka yi aiki aka rubuta ayyuka a cikin littafin duk abin da ka aikata akwai kana da file ɗinka abin da kai mai kyau a rubuta abin da kai mai muni yana na rubuce to idan ka kawo littafin a filin kiyama shine sai idan kafiri aka duba littafin aka buɗe masa file ɗin nasa nake nufi aka karanta masa zaman sa na duniya da ayyukansa da yayi masu muni sai ce mali hadal kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wani irin littafi ne wannan baya bari ko ya manta karamin abu ko babba bai manta ba sai ya kawo yana nan a tanadi a ciki wajadu ma amilu hadira abin duk da suka aikata su samu gashi a halarce ubangiji ya sakamako wa kowa akan aikin da yayi ubangiji wama kana wala yablimu rabbuka ahada ubangiji ba zalimi bane baya zalintan kowa ahsahu Allah wa nasuhu wallahu ala kulli shay'in shahid ubangiji mai shaida ne akan komai da komai gaba daya Allah ta'ala a bisa adalci irin nasa shi bai mantuwa kuma Allah yana sani da kowa tun daga halittar farko har karshe ba wani wanda kulawar Allah ba ta tare da shi yanda Allah yake kula da ni haka yake kula da kai haka ku haka su haka kowa da kowa kuma Allah yanda yake sane da ni haka yake sane da wato kiyashi Allah ya san kiyashi wato yana daga cikin abin da shi ya halitta ba wata halitta na Allah da Allah ya zamana kulawar Allah ta kau ga wannan halittar ko Allah bai san halittar ba lokacin Allah yana tare da kowa gaba daya ilimin sa yana sane da kowa gaba daya amma duk da haka dan adalci duk abin da kai sai Allah ya sa a rubuta ba wai dan ilimin Allah bane ba zai iya gama kowa da kowa abin da kowa da kowa yake aikatawa ba dan a tabbatar maka da irin abin da ka aikata a daka maka adalci bisa aikin da kai ne shine ne misbahu salik yake cewa wa kullu af'alil ibadi tuktabu lil adl la an ilmi rabbiya tugrabu haka inji mai misbahu salik ya fada yace ai duk ayyukan da bayi suke aikatawa rubutawa Allah yake sawa ai to me yasa yake sa rubuta bayan baya mantuwa lil adl dan adalci ne ba dan ilimin Allah ubangiji bane ya zamana yakan manta ayyukan da wasu bayi suka aikata yawmay yab'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu ahsahu Allahu wa nasuhu wallahu ala kulli shay'in shahid
أيم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نبي ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa alam tara yanzu baka sani ba anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard. Ubangiji ya san duk halittun da suke cikin sammai da duk abin da ke sama. Wa ma fil ard ubangiji ya san halittu da suke kasa da duk abin da ke bankasa. Wato ba abin da ke sama da Allah bai sani ba. Ba wani abu da yake bankasa da Allah bai sani ba. Duk abin da ka sani cikin sammai kasa halittu ne wanda suke na Allah ya san kayan sa shi yake mallake da su. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Masu ganawa mutum uku basu kebance suna ganawa ba face ubangiji shine rabi'uhum na hudun su. Wala khamsatin haka masu warewa jefi su gana su biyar basu ware su biyar dinnan suna ganawa ba illa huwa sadisuhum face ubangiji shine na shidan su. Wala adna min zalika ko kasa da haka wala aktsara ko kuma fiye da haka wannan adadi da aka bada illa huwa ma'ahum face indai waɗansu suka kike ance suna gana Allah yana tare da su aina ma kanu duk inda suka kasance summa yunabbi'uhum sannan zai labarta musu abinda suka gana din nan suka tattauna wajen gana wannan nasu su hudu su uku ne ko su biyar din ne Allah sai ya labarta musu zancin da suka gaggana din nan suka tattauna yayin gana wannan wato abubuwan da suka tattauna a wajen gana wannan Allah sai ya ba su labarin abinda suka faɗa suka aikata su mai nabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama zai ba su labarin abinda suka aikata ranar gobe kiyama. Inna Allaha bi kulli shay'in alim Allah masani ne da dukkan komai da komai gaba ɗaya. Malamai suke cewa wannan aya tana nuna mana cewa duk abinda za mu yi tsakanin mu da Allah mu ji tsoron Allah. Idan kuka kebance ku biyu kuna kulle kulle to ku kuke ganin ku biyu ne Allah shine na ukun ku to amma anan ba a kawo mutum biyu da Allah na uku ba ko kun san dalili saboda Allah ya bata lissafin shi da kansa yace laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa wa'inda suke cewa Allah shine na uku uku shine na uku wa'annan sun kafirta ai riga ya soki wannan lissafi shi da kansa kun san Qur'ani Allah ta'ala aka yi kawo Qur'ani cike da balaga to shi yasa da aka saki lissafi tunda an ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salata Allah shine na uku uku to ba a ce mutum biyu ba su ware suna ganawa ba face Allah shine na uku su ba faɗi haka ba dan ya soki wannan lissafi sai aka tashi daga uku sai aka dora da hudu. Ma yakunu min najwa sai aka ce salatatin illa huwa rabi'uhum to amma dan a koma lissafin baya sai aka ce wala adna min zalika ko kasa da uku ne ma saboda haka an shigar da jiya duk da bayanin ya riga ya shiga wala aktsara ko sama da haka illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyama saboda haka irin ganawa ganawa nan jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada mutum uku su ware waje guda sai biyu su ce za su gana su bar mutum daya kar su yi haka face sai in an samu na hudu da zai zo ya taya na biyun nan zama ma'ana idan muna zaune yanzu mu uku ha kawai sai in ce darakta bari in ganka to koyarwan addini abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kar mu yi haka sai mun samu wani ya zo tukunna ya zauna da darakta sannan mu kuma sai mu kebance da ni da ajiyar nasara sai mu je mu yi gana da zamu dan saboda kada ya dauka gana wanda zamu yi a gefe din nan muna yi da shi ne yaji wani abu a zuciyarsa bata masa rai wannan duka kiyaye bata ran musulmi ne. An ce Abdullahi dan sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda idan yana zaune shi da wani mutum idan suna zaune misali su biyu sai wani na uku ya zo ya ce masa yana so su gana ne ko idan su misali da shi da wani suna zaune su biyu suna zaune ga na uku sai ya zama na ɗaya sai ya ce masa ina so mu gana su uku sai ɗaya ya ce su tashi su gana a bar mutum ɗaya sai ya yi kaman bai ji ba sai ya tabbatar an samu wani ya zo ya zauna sun zama su hudu tukunna sai ya ɗauki ɗayan sai su je su gana shi ne sai ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ya zama na
mutane biyu su kebance suna ganawa su bar mutum ɗaya face shi ma ɗayan sun sama masa abokin zance sannan kuma a shari'ar musulunci idan yanzu muka zauna yanzu mu hudu ko mu uku ba daidai bane idan ni ba na jin yarenku idan kuna so ku gana sai ku canza yare ba daidai bane dole ku yi zance da yaren da nake ji domin kar in zaci da ni kuke yi amma malami suke cewa babu laifi idan ya zama na kamar mutum ne alal misali kamar wani abu ne da ya shafi aiki ko wani a office ne ko wani abu muhimmi wanda shi wannan rakiya ya zo baya daga cikin wanda suke cikin wannan tawagar da za a tattauna da su in aka ba shi hakuri aka ce yi hakuri za mu dan gana so da magana ba ta shafe shi ba to babu laifi in an yi haka abinda yasa aka yi ta kawo maganan gana za mu ta karanta gane-gane a nan gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo garin Madina da ya hijira daga Makka munafikai da Yahudawa sun dauki strategy na yawan gane-gane din nan don su cutar da muhajirai saboda haka kawai sai kaga sai ba Yahuda sai kira dan uwansa ba Yahuda sai wani jimana sai su jage su suna kuskus suna kallon muhajiri shi kuma sahabin manzo Allah muhajiri idan ya ga ana tare waje kawai sai wani zo sai kira wancan sai su jimana zo mu gana mana sai su jage su daɗe suna tattauna suna kan sai ya tsargu sai ya samu damuwa cikin zuciyarsa ya dauka dan yana bako ne ake yi da shi to shi yasa irin wannan kuma hukuncin ya gama gaba ɗaya jama'a in dai ba wani abu ne wanda ba na ciki ba to idan ya zama na mu uku ne kar ku ware ni ku biyu ku je ku gana ku kyale ni sannan idan kuma za a tattauna a faɗa da yaren da nake ji dan kar in zaci ana yi da ni ne wannan duka dan a kubutar a kare ataran musulmi wannan shine koyarwa wanda irin wayannan ayoyi suke mana ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu ubangiji yana cewa mutum uku in sun hadu suna ganawa lalle Allah shine na hudu su yana tare da su dan haka su kullu alheri su gana akan alheri haka idan mutum biyar su tabbatar Allah shine na shida yana tare da su haka in ma sun kasa haka ma'ana ko uku ne Allah yana nan tare da su ko ku in sun fi haka komin adadin su inda za a gana a tattauna alheri domin ubangiji yana tare da su duk inda suke sannan duk abinda aka tattauna zai bada labarin abinda aka tattauna ko aka aikata ranar gobe kiyama shi inna Allah bi kulli shay'in alim ubangiji masani ne da dukkan komai da komai gaba daya kun ga a wannan sura ubangiji ya ce illa huwa ma'ahum aina ma kanu Allah yana tare da su duk inda suke a surar hadisi surar da muka fito baya ya Allah yana cewa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuke to irin waɗannan ayoyi akwai sabanin fahimta wajen malamai na tarayyar Allah da mutane duk inda suke su waɗansu a fahimtar su yana tare da mu yana tare da ku ko yana tare da kai ko ni ko mu da muke gana da ilimin sa ne amma malamai waɗanda malaman mu suke cewa ba za ka raba sifa da mausufi ba ba za ka ce ilimin Allah akwai lokacin da yake rabuwa da ilimin sa ba idan Allah ta'ala yace ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum masu gana uku ba su kasance suna ganawa face Allah shine na hudun su wala khamsatin ko biyar illa huwa sadisuhum shine na shidan su wala adna min zalika ko kasa da haka wala akthara ko sama fiye da haka illa huwa ma'ahum face Allah yana tare da su malaman mu suke cewa Allah yana tare da ku din hakikanin tarayya domin idan kace yana tare da su da ilimin sa to ashe akwai lokacin da zai zamana Allah ta'ala ya rabu da ilimin sa kenan ma'ana ilimin yana wani waje Allah yana wani waje ya za ka raba Allah da ilimin sa akwai lokacin da Allah zai zamana bai tare da ilimin sa domin yawanci daga cikin malaman za ka fi sa bi ilmihi da ilimin sa da ilimin sa sai malaman mu suke cewa ai shi Allah ba ka raba shi da ilimin sa da yace yana tare da su yana tare da su ka bar shi a haka kawai ba za ka ci da ilimin sa ba ah da ilimin wato Allah yana wani waje kenan ilimin nasa yana wani waje subhanallah illa huwa ma'ahum aina ma ka yana dai tare da su din aina ma kanu duk inda suke ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة زي كما لا برتاموس أبن الشكايكة فننقو ذي قيامة إن الله بكل شيء عليم الله مزمين وددكم كومي ذا كومي جوارع.
ألم تر إلى الذين نهوا عن النبي ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك هيئوك بما لم يهيئك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
فبدي سبحانه وتعالى يقول سوى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ينضبك غوة النندى aka hana su yawan gagganawa a tsakanin su ba summa yaquduna limanuhu anhu sannan sai su koma suna aikata abinda aka hana su yawan yi shine yawan gagganawa din nan domin jama'a kun san wai yawan gagganawa fa gaskiya Allah ta'ala ya soki yawan mutum har kawai ka zo ka tarar da mutane yake wani zo mu gana mana a ku zo mu gana mana Allah na ce la khayra fi kaseerin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas yawanci gagganawa da ake tsakanin jama'a babu alheri a ciki in kaga wanda yake dauke da alheri sai dai gana wanda yake dauke da alheri misali ana tare ne sai kace wani jima ne ina so mu gana abinda yasa na kira ka mu gana ina so in baka labarin gari kaza wato ambaliyar ruwa ya same su saboda haka mu sanya zamu yi mu aika musu da gudunmawa ko ko waje kaza masallacin ziyaru shi ya zabi mu gina musu ko ba su da islamiyya ya zabi mu gina musu kowa ne bai da lafiya yana asibiti aje a gaishe shi ganawa dai wanda ya zamana wani abu ne wanda yake sadaqatin ne au ma'rufin alheri za a yi ko kuma za a bada wani abu na kyauta na alheri ma'ana wani abu ne na sada zumunci na alheri ko sadaka ko kuma sulhu ko kuma wani jimana zo mu gana in kun je gana kake sai wani na fahimci akwai rashin fahimta tsakanin wani da wani don haka ba na so in fada cikin taro na kira ka in gaya maka yaya za mu yi musulhun ta wani da wani su fahimci junan su aw islahin bainan nasi to irin wannan ganawa babu laifi amma haka kawai babu wata magana mai muhimmanci ha kawai ana tare sai ga wani jimana da Allah ina so mu gana ne sai ka dauki mutum idan mutanen su uku ne sai ka dauki ku uku ne sai ka ce wani zo mu gana sai ka bar mutum daya ka jaje shi kila kuna kallon sa kuna zance sai ku sa yi filin wani abu a zuciyarsa kamar da shi kuke yi shi yasa yawan ganawa da bai da amfani Allah ta'ala ya soki irin wannan yawan gagganawa alam tara ila alladhina nuhu anin najwa yanzu baka ga waɗannan da aka hana su yawan keɓantar da sashin su wai su gaggana su wasu ba sun mai yaquduna limanuhu anu sannan sai su koma ga abinda aka hana su shine yawan gaggana wannan da aka hana su wai tanajauna suna gagganawa ne alhali bil ismi wato abinda suke tautaunawa wajen ganawan abu ne da yake cikin saban Allah wal udwani da kefir iyakan Allah wa ma'asiyatir rasuli da saba wa mandan Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan an ce su ne yahuda kamar yadda na gaya muku manzo Allah sallallahu alaihi da ya hijira da sahabbai muhajirai daga makka zuwa madina yana daga cikin kafa na cutar da muhajirai da yahudawa suke yi shine sai ana tare wuri guda idan akwai muhajiri sai yahudawa sai su kebanta kansu wai suna ganawa dan shi muhajirin ya ji wani abu kamar ana zancen da shi ne ma'ana ana cin namansa ne sai ji bai ji daɗi ba yana bako kuma an zo ana ta yi da shi ko ba a faɗa ya ji ba zai yi tunanin haka to dan a kubutar da irin wannan zargi kuma a kwantar wa su sahabbai muhajirai a kwantar musu da hankulansu sai aka hana ma yawan gana wanda bai da amfani din kuma Allah ma yake cewa ai yawanci gaggana wanda su waɗannan yahudawa suke ba abinda suke tattaunawa illa al-ith da al-udwan da ma'asiyatir rasul sai dai sako kitar iyakan Allah da yanda za a shutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka hana yawan gagganawa a tsakanin su alam tara ila alladhina nuhu anil najwa thumma yaqudun ana su ganawa sannan sai su koma limanuhu anu ga abinda aka hana su wa yatanajuna
suna gagganawa bil ismi akan sha'anin sabo saba wa Allah wal udwani da kitar iyakan Allah wa ma'siyatir rasuli da saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu yin haka sune yahudawa wadanda aka hana su haka ubangiji yake cewa su dai wadannan yahudawan wa idza ja'uka idan suka zo wurin ka ya rasulullahi in sun zo suka same ka kana gaule da kai da wasu daga cikin sahabbanka hayyauka malami hayyika bi Allah sai su gaishe ka da wani irin gaisuwa gaisuwan da ba irin sa Allah yake gaishe ka da wannan kalma ba wato gaisuwa shine assalamu misali manzo Allah yana zaune abinda aka ce a ce masa sai a ce ni assalamu alayka ya rasulullah to yahudu a lokacin bayan an hana su yawan gagganawa dinnan suna wawarewa suna tattauna abubuwan da bai da amfani sako kitar iyaka saba wa Allah idan suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadin zai gaishe shi mai mukun su assalamu alayka ya rasulullah sai su assalamu alayka ya rasulullah mai mukun su aminci ta tabbata gare ka ya ma'aikin Allah sai su mutuwa ta tabbata maka ya kai ma'aikin Allah wa idza ja'uka idan suka zo wurin ka ya rasulullah wai za su gaishe ka hayyauka sukan gaishe ka da kalma bi malami wa yajika bihi Allah ba irin kalmar da ubangiji yake gaishe ka da ita ba wa yaquluna suna fadi fi anfusihim yayin da maimakon su ce assalamu alayka ya rasulullah sai su ce assalamu alayka ya rasulullah su sun dauka kai baka san me suke fada ba basu san Allah ya gaya maka ba idan suka ce wai mutuwa ta tabka ko ta tabbata maka shi go manzo Allah sai ya shiru ya nuna musu wanda bai sani ba idan suka tafi wai kullu da sai su dinga cewa fi an fusim a zukatan su laula yu'adzibuna Allah bima naqul wa annabi ne in annabi ne ya zana irin yanda muke gaya masa ba shi sai dauka muna cewa assalamu alaikum ne in annabi ne mu zo mu ce masa assalamu a koyi amma bai jira bai gane ba kuma ya amsa mana ba wani annabi kawai kai dai mutum ne wanda yake mai shin karfi yazo shi karfin mu kawai yazo garin nan yazo shi karfin mu ya zama shugaba kiri kiri karfi da yaji wa yaquluna har suna cewa fi anfusihim a zuciyoyin su wanda suke ce maka assalamu alaikum sun ga baka tanka ba baka nuna musu ka sani ba sai su dauka ai Allah bai sanar da kai ba idan sun jaje ba suna cewa ai baka sani ba in wai kai annabi ne sai ce laula yu'adzibuna Allah bima naqul me yasa da muka jefa masa mammonan kalma muka ce mutuwa ta tabbata masa me yasa Allah bai mana azaba saboda abin da muke fada ba ubangiji ya saukar da wannan aya yake cewa hasbuhum jahannamu yaslaunaha lalle ko sun zauna lafiya a duniya suna ganin kama annabi bai gane ba za su mutu kuma wutar jahannama tana nan tana jiran su za su shige ta ita ce makomin su wa'annan munafikan yahudawa kuma mutum a ce jahannama ita ce zai shige ta ita ce makomarta fa bisal masir wannan makomata yi muni inji Allah
ya ayyuhallazina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wattaqwa wattaqu allaha alladhi ilayhi tusharun إنما النبي من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس ببارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
وبنجي تعالى هنا سوى يا أيها الذين آمنوا يا قوة أندقوك إيماني إذا تناجيتم إن دي حتى كما ذاك غانا أقاكانكم فلا تتناجوا بالإسم والعدوان to kada ku gana ya zamana a wurin ganawan nan makasudin ganawan tattauna abinda ya zamana saban Allah ne ko ku wani kitar iyakan Allah wa masiyatir rasuli ko ku wani alamari ne da ya shafi saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan har ta kama za ku gana babu laifi amma wa tanajaw bil birri wa taqwa ku gana akan wani abu da ya shafi alkhairi da kuma tsoron Allah da haka kun ga ashe ba wai an hana dukkan ganawa bane Allah ta'ala yace in har za a gana ya zamana a gana akan birri wa taqwa a gana ne akan sha'ani na bin Allah wani babban alkhairi ko kimsa wa juna ko wasiya wa juna da tsoron Allah da haka ba wani zai a gaggana amma duk wani ganawa munajati gaggana wanda in an gana kulle sharri za'i to wanda ya rike yake Allah ya hana idan yake kuma Allah yake zai masa azaba da wutan jahannama zai shige ta ubangiji kuma ya kira ya mu'mina yake ya ku mu'mina in har za ku gana ta kama ku gana to lalle abinda za ku tattauna wajen gaggana wannan naku ku tattauna alkhairi ku tattauna abin da ya shafi tsoron Allah kada ku gana akan sha'anin da bai da amfani abin da ya shafi sabon Allah ku tsitir iyaka ko saba mun dan Allah ubangiji subhanahu wataala na cewa watanadu bil birri wattaqwa wattaqullaha alladhi ilayhi tushurun ku ji tsoron Allah ubangiji subhanahu wataala ubangijin da tushurun ilayhi za a tara ku gaban sa yayi muku sakamako akan ayyukan da kuka aikata a zaman ku na duniya kamar yadda nake muku wannan sura duk qur'ani ita kadai ce take da irin wannan abun da duk surorin qur'ani ba su da shi babu wata aya a cikin wannan sura fati akwai sunan Allah Allahu a aya gashi da ayoyin ta Ahab 22 Warish 21 amma inda kuna jin karatun mu duk wata aya da aka karanta sai kun ji akwai sunan Allah mai alif lallan hakuri a ciki Allahu Allahu kowace aya har karshe ya ayyuha alladhina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil ismi wal udwani wa ma'siyati rasuli wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladhi tushiruna ilayhi ku ji tsoron Allah wanda za a tara ku gaban sa yi muku hisabin ayyukanku Allah yake cewa innaman najwa kun ga yawanci gagganawa dinnan da wasu ku suke yi min ash-shaytani yana wato gagganawan umurni ne da yake zuwa wasu ku daga shaytan kuma ba su kiran wasu don su gana da su suna haka ne li yahduna alladhina amanu don su ɓata ran mu'minai in ji Allah wa laysa bi darrihim shay'an illa bi idnillahi sannan kuma shutar wanda suke ganin za su ɓata ran mu'minai din nan da shi da wannan ganawa nasu bai zama za su iya shutar wannan ba sai da izini sai da yardan Allah wa alallahi falyatawakkalul mu'minun lalle mu'minai su dogara zuwa ga Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala
ya ayyuhal ladhina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahu Allahu lakum fa idza qila infidhu fanfidhu yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir
ubangiji yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu ya ku mu'minai ubangiji yana kiran mu'minai da irin wannan kira a alqur'ani an ce sau 89 ubangiji ya faɗi ya ayyuhal ladhina amanu sau 90 ba daya ya ku mu'minai duk lokacin da Allah yace ya ku mu'minai in kai mu'mini ne ka shaurara da kai fa Allah yake karka dauka wayan sokar da qur'anin zamanin sahabbai a wasu kawai Allah ya yi wannan zancen banda kai a da kai da ni da duk wanda yake ji na da wanda lasfika ya je masa duk inda yake da ku zaune cikin masallacin nan kai da wanda za a dauki karatun nan nawa a sa shi a gidan rediyo ya ji murya ta idan an ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai in dai kai din ka yadda kai mu'mini ne to sai ka kasa kunne ka ji menene za a isar maka Allah ne yake kiran ka komai zai faɗa maka ji ka dauka in umurni ne yake yi yi in hani ne ka bari ka bari ya ku mu'minai idza qila lakum tafassahu fil majlisi idan ana zauni a wuri guda sai da mana an ce ka akwai matsaka amma ana iya budawa wasu su shigo su ma su samu wurin zama sai aka ce ku buda a wurin zama to kada kai irin zaman gadara ko kuma kai zama kamar yadda zaka zauna kan gadanka kai kadai a'a in aka ce buda dan wane ya samu shi ma ya zo ya zauna to fafsahu ku buda in kun buda yafsahu Allahu lakum ubangiji zai yalwata muku ma'ana ko ya yalwata muku a gidan aljanna da zai baku ko kutum a duniya ya yalwata muku a jikin ku ko ya albarka wa rayuwanku idan al misali ga inuwa ga rana yanzu mana inuwar mutane sun shiga an kusan cike ta ga wasu sun zo suna rana amma ana iya bubbudawa cikin in wannan har wanda suke ranan nan su ma su musu shi kaga sai wani dan buda mu su ma su shigo ka buda Allah zai buda maka gidanka na aljanna ko ku idan ruwa ake ya zama na kai kai ka samu inda zaka fice wani dan uwanka bai samu ba sai ka ci dan buda shi ma ya samu ka buda shi ma zai samu Allah zai buda maka ko ku a tafiya ce a mota ba wanda ya samu din zama sai kai amma in ka buda ku biyu kuna iya zama sai ki dan matsamini mun in zauna dan mu je ko masallacin juma'a ga yabi ko masallacin idi ko makabarta ko dai wani abu na alkhairi yace dan buda matsamini to ka buda ka matsa mata karka ce kai ya za a yi an takura mu karka yi haka fafahu yasahu Allahu lakum ku buda ubangiji zai yalwata ya buda muku an ce sababin wannan sokar ayan shi mandan Allah sallallahu alaihi wasallama yana bada special priority wa waɗanda suka je yakin Badar wata ranar manzon Allah yana zaune a gidansa to inda ake zaune sai aka cika an cika sabai ba waje haka ba masaka dinke sai waɗansu wanda sun je Badar a cikin su har akwai Sabit ibn Qais ibn Shammas shi ma Badari ne ya je Badar sai ya zo sai ya tsaya akai akai abuda ya zauna sai ba abuda ba to shine sai aka saukar da wannan aya karshe ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yace wani tashi Sabit zo ka zauna saboda kaje kun ga shari'a idan mutum wanda yake da shikar kamala da daraja ya zo wuri idan babu wajen zama kana iya daga wani wanda bai kai shi ba ka zaunar da mai cike da kamala da daraja kace shi ya zauna idan ba wurin budawa sai ka daga wani wanda bai kai wancan ba misali babban malami akai bako ba wajen da zai zauna rajahilai sun cika waje kuma an yi hanya budawa ya zagara to sai kai amfani da karfi in kana iyawa na bakinka ko dan muzurai sai ka dubi irin wannan wanda ba su kai sun koma ba ka ce wani tunda ba wuri kai tashi alaga ta malam bismillah ka zo ka zauna babu laifi amma shari'a ba ta yadda haka kawai in dai ba irin wannan fifiko na ilimi ko kuma misali ko bafanka ko wani kawunka bai samu wuri ba kai da ka zo ka samu anya ana iya daga ka asa bafan naka ko babanka ya zauna kai ka tashi amma haka kawai ana zaune ba a yadda ni na zo na samu wuri na zauna kuma sai ka zo ka zan tashi ba haka kawai sai dai a ce in buda idan na buda sai ka zauna idan kuma ba haka ba sai dai a lallabe mu cikin hikima ko da misali an yi mun dan akwai wanda ya masa hikiman ba zai yadda ba to shine sai ya amfani da hukunci sai wani tashi wani zauna wannan babu laifi dan manzo Allah yayi haka yana zaune da sahabbansa ya zama na wadansu Sabit ibn Qais ibn Shammas suka zo duk sun je yakin Badar akai akai a bada waje su zauna babu waje annabi ya tada wasu yace su waɗanda suka halarci yakin Badar su zo su zauna dai manzo Allah yana ba su kulawa na musamman sannan babu laifi jama'a irin abinda ake kaman a masallatan juma'a din nan akwai manyan mutane waɗanda suke tura wasu su je su kama musu wurin zama idan sun zo waɗanda suka kama sai su tashi su manyu sai su zauna wannan ma babu laifi shari'a ta yadda da haka amma ba haka amma ba a yadda wato na muzgunawa mutum ba misali yanzu kamar ina zaune sai ka zo wani tashi a wajen kai wani ka zo ka zauna to kaga ka muzguna ne ana so a sa hikima a ciki abinda shari'a take so da farko shine koyarwan Allah a wannan waje a buda yanda zai yi kai ka zauna ne in zauna in ya zama na ba zai budu a zauna kai ka zauna ne in zauna ba to sai a duba shin wace zaune wane ne yazo ake so ya zauna babana ne yazo idan na kitashi ai sai wani kuma zuwa na ce wani tashi baba ka zauna idan kawuna ne ko wani baffa na ko wani wanda yake babban malami nawa yazo sai a ce in tashi in na kitashi hankali na bai bani in tashi ba to wannan haka shari'a ta koyar jama'a amma dai abinda ake so shine ya zamana mu dinga bubbudawa din kun ji dai Allah ta'ala yana cewa fafsahu yasahu Allahu lakum in kun yalwata shi ma ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yalwata muku wa idza qila ishu idan aka ce ku tashi ma'ana ku tashi za a je a yi sallah ne ko za a tafi jihadi ko za a je aikata wani babban aikin alheri fa ishu ubangiji zai ce to ku tashi ai anniya idan kuka bi wannan umurni يرفع الله الذين آمنوا منكم وبنجدي زي أجا درجا مؤمني أتكينكو والذين أوتوا العلم دماس علمي درجات يأجا درجة سوء أجدا الجنة معنى إنك سي أبودا أبودا وده في سموهي با يزونا إنك سي أتاشي لا يسلى تكر أتاشي لا يسلى كيك زونا إنك سي أتاشي أجي أجي بمال اللازية كيك سي كيب راك جيب كيك زونا معنى أنت أتاشي النزائك تونا أبو الخيرين كيك سي كيب راك جيبا ولذلك إلن شذو فنشذو إن أنت أتاشي كتاشي كتاشي مجيوري كذا أرك جنائزة هو أجي ذل الجنائزة to fanshi zu ku tashi a tafi tare da ku in kuna haka yarfa illahu alladhina amanu minku ubangiji zai daga darajar mu'minai a cikin ku ba su kadai ba har waɗanda suke nadaban waɗanda suke masu ilimi walladhina utul ilma ma abuta daraja ba ma abuta ilimi ubangiji ya daga darajatin darajojin su alfurman su a gidan aljanna ko ma tun anan duniya wallahu bima ta'maluna khabir ubangiji subhanahu wa ta'ala خبير مثلي لنراج العبادي نير أولاً دكوش أي فتاة
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجويكم صدقة ذلك خير لكم وأدار فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفتم أن تقدموا بين يدي نجويكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون
الله ينسيها يا أيها الذين آمنوا يقوموا مني إذا ناجيتم الرسول إذا زاكوا قانا دمان بان الله صلى الله عليه وسلم فقدموه جباتر بين يدينا جواكم صدقة كاكم كغانا رشيك بعد صدقة وفي سندية سوبرونا هيا دا أظام من الله صلى الله عليه وسلم ما سوى داتا سيسوك كن كاني يوان غانا وادا النبي صلى الله عليه وسلم تلقى وا سنة سوى سوما سنة دبكاتا سي إسر ومن الله كون سي تنبين وانا بنا الدين كو النبي يكارب دسوكا وانا أبو to amma sai zamana sai waɗanda suke da abun hannu koyaushe ko sai ga wannan ya ji ba da gidansa shine yake gana da manzon Allah to kuma a magana na biyu an yi lokacin da aka matsawa annabi da yawan ganawa da shi ba a barin sai ya huta kowa sai ya rasa sallah ina da ganawa sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sanyin hali ne to sai manzon Allah sai ya ce to bismillah idan mun ya taji sai wannan ni ma ina so mu gana ya rasulullahi sai yawan zan gana da kai gane aka takurawa manzon Allah to kun zan dan adam da an ce cewa fa za a fara ba da kuɗi to a lokacin ne za a gane halin mutum dan Allah yake tato daga yanzu ga doka ya kuma bine idan na je tumu rasul idan za ku gana da manzon Allah fa qaddimu bayna yadayna juwakum sadaqa ku ba da kuɗi tukunna ku ba da sadaqa kafin ku gana da manzon Allah da aka ce a ba da kuɗi an ce sai manzo Allah ya dauki tsawon lokaci ko mutum ɗaya ba zai zai gana da shi ba ayar mansuki ya ce an shafe hukuncin ta tunda shi sayyidina rasulullahi da Allah yake cewa lokaci idan mutum zai gana da shi sai ya bada sadaka shi ba cin sadaka in ka baki ma sai zai ba wani an dai kawo wannan ne dan a sama masa ya dan samu sararawa sannan su kuma masu kuɗi da suka tanka ne dan su dan bada wuri su ma talaka su samu su dinga gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Allah ya kara masa da arwayo yana cewa ina daga cikin waɗanda suka yi aiki da wannan aya bayan soko da ita sannan kuma a kaina ma aka yi buskar aya saboda ni Allah ya shafe hukuncin aya da ma sai sai na Ali ya canza ɗan kuɗi dinarai yazo ya gana tunda doka ne يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة الله يقول دقا ينزم من إن ذاكو غانا دا منزل الله قبار صدقة سيدنا علي ذي غانا دا منزل الله سيدي لنكا وكان صدقة سا يوايا يتسي شكو موني أو يتاسو وند سيادو يا سادو دا فيتنا رسول الله يا غانا دي يساكي باير وا تو سيدي وانا أقوي أبند أشي سو أغانا دا منزل الله أفاق أمز أمادو كا sai an bada sadaka to idan kuma wanda yake so ya izar da wannan abu mahimmi ne ko ba sadakan ya ba to shine sanadiya nan gaba Allah ya ce a shaktum an tuqaddimu bayna yadayna juwakum sadaqa ubangi zai ce to ya laina wa yakum mere idana jaytum rasula idan za ku gana da manzo Allah faqaddimu bayna yadayna juwakum sadaqa ku bada sadaqa kafin ku gana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangi yana cewa zalika khairul lakum wa'ada haka din shine alheri gare ku sannan shine mafi kaiwa mutuka wajen tsarki zuwa gare ku inji Allah ko daga nan Allah ta'ala sai lokacin da sayyidina Ali yaje ya samu ɗan kudin sa yaje ya bari ya gana da ma'aikin Allah ya sake dawowa ya bada ɗan shawaran canji sannan kuma sai ya dawo da sako mai muhimmancin da ba zai faɗa cikin taro ba sai an gana to sai Allah ya ce fa in lam tajidu fa inna Allaha ghafurur rahim idan ba ku samu abin da za ku bada na sadaka kafin ku gana da ma'aikin Allah ba Allah ya gafarta muku bada wannan sadaka sannan kuma mai gafara ne da ma shi ubangiji mai jin kai ne sai kuma Allah ma ya shafi hukuncin gaba da yake cewa a ashfaktum ko ashfaktum an tuqaddimu bayna yaday najwakum sadaka ubangiji ya san akwai mutanen kirki sahabbai na gari wanda suna dauke da sakonni muhimmai wanda ba za su faɗa cikin taro ba saboda akwai munafikai dole sai sun gana da manzon Allah to an ce kafin a gana da shi din nan sai an ba da sadaka to wannan abu ya razana su tsorata sai Allah ya ce a shaktu kun tsorata da aka ce an tuqaddimu bayna yadayna juwakum sadaka yanzu kun tsorata ne kan dan an ga an ba da lokaci ba a yawan zuwa ma gana da annabi din sai annabi ya kusan rabin muni ba wanda yazo yake zamu gana ya rasulullahi Allah ya ce ko kuna tsoro ne dan an ce sai kun gabatar da sadaka kafin ku gana da manzo Allah Muhammadu a ashfaktum an tuqaddimu bayna yadayna juwakum sadaka yanzu kun tsorata ne kun razana saboda an ce ku gabatar da sadaka kafin gana wanku da annabi Muhammadu sai Allah ta'ala ya ce fa in lam taf'alu idan ba ku ba da wannan abun sadaka ba ba ku da shi wa taballahu alaikum Allah ya yafe muku dan haka kun ga an shafe ayat kenan ku dai fa aqimu salata ku tsaya da sallah wa atu zakata ku bada zakka malama suke cewa da sallah da zakka Allah bai taura ba su ba dan haka jama'a kula da sallah a bada zakka wa iyullah ku yi biyayya wa Allah wa rasuluhu ku dawwama bisa biyayya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu kabirun bima ta'malun ubangiji masani ne da abunda kuke aikatawa gaba daya anan zamu tsaya yau shine karatun mu na farko kamar yadda na faɗa jama'a karatuna mun shiga wata mai dadi wata Ramadana ina roƙonku da muku fata mu tashi tsaye mu yi ibada wata kila wata Ramadana ba za ta zo ta same mu ba kamar maganar da nake faɗa duk shekara idan irin wannan lokaci ya zage abinda ke razana ni wata kila bara akwai wanda da su muka yi azumin nan ba na babu su to sai yi tunanin nema wata kila kuma wata shekara wannan wata ba zai sake zagayowa ya same ni ba don haka jama'a ina yi wa kaina nasiha da ku mu tashi tsaye mu yi ibadu mu zage dan tsaye wajen ibada da yawa a ciki domin mu ribanta da irin ribar da ake samu a cikin wannan wata mu samu falala da Allah Ubangiji yake bayarwa kun san a cikin wannan wata idan mutum ya aikata nafila sai a bashi ladan farilla idan mutum ya aikata farilla sai a bashi ladan farillai guda 70 dan haka sai a cikin wannan wata ake samun irin wannan irin daraja yanzu ko nafila ka tashi kai ladar da za a baka irin ladar da kaman farilla kai a watar da a wani wata da ba wata Ramadan ba dan haka idan kuma kai farilla ga aminka ya zama 70 gara baza ne ko Allah yake tabarawa manzo Allah yana cewa Allah yana da wani lokaci cikin lokatai na shekara da yake bononza ya ta kyaututtuka ku tashi ku nemi kyautan Allah yana nufin irin wannan kwanaki na Ramadan dan haka jama'a mu tashi tsaye mu yawaita ibadu babban abu dai mu tsarkake zuciyarmu kowa cikin kunnan ni da ku mu tsarkake zuciyarmu mu fuskanci Allah mu tsarkake zuciyarmu mu fuskanci Allah sannan mu fahimci juna mu ya mu kada mu dinga kulle kulle wa junanmu sannan harashinanmu su dinga fadan alkhairi ba sharri ba mu zata wa junanmu alkhairi sannan mu umurni wa juna da gaskiya da tsoron Allah sannan ya zama mu yi afuwa da rangomi a tsakaninmu sannan a cikin mu waɗanda suke cikin kuncin rayuwa wanda Allah ya ba su yalwa su taimaki waɗanda suke cikin kuncin rayuwa abinda za a ci ko abinda za a bude baki a sha musamman a yanayin da muke ciki jama'a yanzu rayuwar akwai kunci cikin ta mu yi amfani da wannan dama mu roki Allah ya kawo mana sauki da muke ciki na kuncin rayuwa mu kara amfani da wannan dama mu dadi roƙon Allah ya dada jaddada zaman lafiya wa kasar mu da dukkan kasashen musulmai gaba daya lokaci ne da Allah yake amsa addu'o'i kowane lokaci Allah yake amsa addu'a amma babu kaman irin wannan kwanaki na Ramadana nayi imani za ku yarda da ni cewa mun ta zage dalde wajen addu'o'i Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya alhamdulillah mun samu kore zaman lafiya to mu kara kar mu dauka an samu zama a mu kara Allah ya kara mana zama lafiya sannan kasar nan Allah ya kara mana lafiyar kasar sannan shugabanni tun daga shugaban kasa da shauran da suke tare da shi mu yi musu addu'a Allah ya ba su lafiya sannan kasar Allah ya ba ta lafiya Allah ya yaukaka arzikin kasar kunci da muke ciki Allah ya yaye mana ya kawo mana sauki amma ina daɗa umurtan ku musamman shi shugaba mu yi masa addu'a nayi imani cewa Allah ya ba mu shugaba na gari dan haka mu yi masa addu'a alkhairi Allah ya ba shi tsawon kwana Allah ya ba shi lafiya Allah ya raba shi da dukkan sharri Allah ya tsare shi daga sharrin munafikai saboda alfarman sayyidina rasulullahi saboda albarkan azumi da muke yi ibadun da muke yi a ciki Allah ya karba mana iyayenmu Allah ya ji kansu wanda suka riga mu gidan gaskiya wanda suke raye Allah ta'ala mu da su ya samu cika da kalmatu shahadati la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan kunci da ake ciki na rayuwa Allah ya kawo mana sauki kun san da sauki da tsanani daga wajen Allah ne tsada da arha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kun ga tsada da kuke gani da kuma arha wato waɗansu rundunoni ne daga cikin rundunonin Allah da Allah yakan sako su lokaci in ya ga dama to sai mu ɗauka Allah ya haɗa mu da ibtila ya jarabe mu ne yanzu da kila akwai walwala amma babu kwanciyar hankali yanzu kila akwai kwanciyar hankali amma ba yalwa sai mu ɗauka irin wannan ne Allah ya ga dama ya jarabe mu to mu roƙi Allah ya yaye mana Allah ya kawo mana sauƙin rayuwa da muke ciki wannan tsada da ake ciki Allah ya kawo sauƙi sannan wannan rashin abun hannu Allah ya kawo yalwa saboda albarkan wannan azumi da muke ciki Allah kuma ya karbi azumin da muke ciki yanda muka fara wannan azumi lafiya Allah ya sa mu kare shi lafiya Allah ya ba mu lafiya mu yi ibadu da yawa a cikin sa Allah ya sa muna daga cikin wanda kuma Allah zai enter a cikin wannan wata daga wuta zuwa aljanna Allah ya ba mu aljanna da falalarsa da rahamarsa muna da bukatoci Allah ya biya mana bukatocinmu wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ya kara ya inganta mana lafiya duk shekarar duniya mukan fara tafsirin nan da mai gidan nan amma wannan shekara yayi tafiya to Allah ya dawo mana da shi lafiya Allah ya dawo mana da shi ya zo ya same mu lafiya saboda alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومجاهد الذين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله